إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha daya ga watan Ramadan hijira 1443 12 ga watan 4 2022 muna nan da cikin suratul baqara za mu tashi cikin aya ta 197 alhajju ashhurun ma'lumat na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
أولا آية الله سبحانه وتعالى يا بينا منا لو كتن دعيكين أيكين حجي wanda malamai suke kira al-mawaqit al-makaniya wato akwai al-mawaqit az-zamaniya akwai al-mawaqit al-makaniya wato shi haji wata ibada ce ta musamman da ake yin ta da wani sharuda na musamman a wani lokaci na musamman shi sa zamu ga Ka'aba wannan daki mai daraja Allah ta'ala sai kewaye shi da masallacin harami shi kuma masallacin harami sai aka kewaye shi da iyakoki na harami su kuma iyakoki na harami sai aka musu rumfa da mawaqit al-makaniya shi kuma mawaqit sai aka musu rumfa da tsibirin Larabawa aka kewaye shi da ruwa yadda duk wanda zai shiga wannan guri sai ya shirya shirin da zai sa ba za ka tsallake wannan miƙati makani ba ko kuma ba za ka dauki haramar aikin haji a kowane wata ba sai a watan da Allah ta'ala ya amince ai haramar wato haji a cikin sa sabanin umara ita umara kowane lokaci ana iya yin ta kowane lokaci zaka iya umara ba matsala amma shi haji Allah ta'ala ya kebance masa lokaci da dole in za ai haramar haji sai dai ayi a cikin waɗannan lokuta da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhajju ashhur ma'lumat wato shi haji wasu watanni ne sanannu to sanannu a wajen wa kawai Allah ya ce watanni ne sanannu to waye san su kaga amfanin tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani bis sunna tafsirin qur'ani bi aqwalis sahaba تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن بالرجوع إلى اللغة وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد المقبول ذاك تفسير القرآن بالسنة الحج أشهر معلومات وتحج وسوة النين سننو مبطنين للمجهول معلوم معلومات سننو أنصنصو شواهي صنصو الحج أشهر معلومات ذاك malamai sun yi ittifaki cewa waɗannan watanni da Allah ya ce sanannu to shine Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja ko Zulhajj waɗannan watanni guda uku su ne ake kira wato ashhurul ma'lumat inda kawai malamai suka yi sabani sai aka samu kauli uku akan watan karshe din ne sun yi ittifaki cewa Shawwal yana cikin watan da zaka iya yin harama da aikin haji a cikin sa tun daga 1 ga Shawwal har zuwa 30 ga watan Shawwal sannan sun yi ittifaki watan Zulqa'ada za a iya yin harama da aikin haji a cikin sa tun daga 1 ga watan Zulqa'ada har 30 ga watan Zulqa'ada lokaci ne da zaka kulli haramar zuwa kai aikin haji sannan watan Zulhijja anan ne aka samu sabanin kauli uku wasu ka ce zuwa 9 ga watan Zulhijja washe garin 10 ga wata da alfijir na 10 ga wata ya keto to shikenan an gama lokutan aikin haji ya wuce don ba za ka iya yin harama ranar 10 ga wata ba tunda ranar Arfa ta wuce in kuma ba Arfa ba haji da haka suka sa 9 zuwa 9 ga watan Zulhijja ko da daddare ka shiga kaje kai tsayuwa Arfa da daddare kafin alfijir ya keto duk wanda ya shiga filin Arfa kafin alfijir ya keto to ya samu Arfa kuma za a kirga cikin waɗanda suka samu haji a wannan shekara amma idan mutum ya zo kamar da wani mutum ya makara dabbar ta ce ta bace ya tsaya neman ta sai ya fado ranar 10 ga wata an riga an yi Arfa ranar 9 ga wata to da aka yace shi yayi kuskuren kwana daya aka ce to yanzu sai dai kai umara kuma wato an riga an yi tsayuwar Arfa ba kuma yadda za ka yi kai haji ba Arfa kuma Arfa ba za ka je a lokacin da kake so ba lokacin da shari'a ta yanka tsayuwar Arfa zai fara daga wato zawali na ranar 9 ga wata har zuwa ketowar alfijir na 10 ga wata to ka riga ka wuce lokacin to ba ka da Arfa ba ka da haji kishi sa sai suka ce zuwa 9 ga watan wato Zulhijja sannan wasu malaman suka ce zuwa 10 ga watan Zulhijja ne domin Allah ta'ala ya kirawo ranar 10 ga watan Zulhijja yawmul hajj al-akbar wanda kuma a wannan rana ne ake aiwatar da manya-manyan ayyukan haji kamar jifa yanka aski dawashi da sa'i saboda kaga sai suka ce zuwa 10 ga wata shikenan lokutan haji sun riga sun wuce wasu kuma malaman na uku suka ce zuwa ƙarshen watan Zulhijja ne ma'ana kenan idan mutum yayi Arfa sauran ragowar ayyukan nan waɗanda ya shafi dawashi da sa'i in bai samu damar yi a ranar 10 ba ko 11 ko 12 ko 13 zai iya yi har zuwa ƙarshen watan Zulhijja tunda akwai wannan ittifaqin ko akwai wannan maganar zaka suka ce watannin uku gaba ɗaya ake nufi ba wai wata biyu da kwana 9 ko wata biyu da kwana 10 ba a kwana 90 na waɗannan watanni guda uku su ne ake kira ashhurul ma'lumat wato watanni a sanannu kenan babu sabani akan cewa waɗannan wata uku ne kawai sabanin na 9 ga wata da 10 ga wata da kuma zuwa 30 ga wata ne kuma kowa abinda ya faɗa cikin ukun nan akwai abinda ya la'akari da shi shi al-Imam Shafi'i abinda yasa yake zuwa 9 ga wata saboda ya san in ka shigo kafin 9 zaka iya samun Arfa amma in ka shigo bayan 9 to kuma baka da iko kai aikin haji a wannan shekarar tun da ranar Arfa ta riga ta wuce kuma Arfa din ita ce take da lokacin da ba yadda za a yi wato a ƙara ko a rage ba a ƙarawa ba a ragewa zaka shi yasa Allah yake ashhurun ma'lumat wannan sune yake kira al-miqat ko al-mawaqit az-zamaniyya wato lokacin zamanin da za a yi aikin haji to akwai kuma al-mawaqit al-makaniyya akwai wasu lokuta kuma bayan waɗannan lokutan da lalle sai dai ai haji ko ai harama da aikin haji a cikin waɗannan watannin wanda ya harama da aikin haji a cikin watan Ramadana ya harama aikin haji to ba dama tunda bai yi a cikin watan wato haji ba wasu ce ko ya je din sai dai umara ya dawo dole sai dai ka kulla niyyar ranar 1 ga watan Shawwal idan ka shiga Makka ka je kai ifradi ko kai tabbaci ko kai kirani to ka riga ka kulli niyyar haji a cikin watan haji tun daga 1 ga watan Shawwal har zuwa 9 ga watan wato Zulhijja ranar da za a sako daga Arfa to sai kuma Allah ya sanya wasu gurare su kuma idan watannin ya zo ka shiga zamanin to kuma akwai wasu gurare da ba a ketare su sai mutum ya dauki wato harama ba nan da mutane suka kasu kashi hudu dangane ga wannan miqat din a wato al-makaniya da Allah ya sa guraren da Allah ya sa ka a ketare su ga wanda zai haji ko umara sai ya dau niyya a nan gurin to sai mutane suka kasu kashi hudu wasu mutanen suna cikin harami ne anan suke rayuwa da iyalansu da kowa da komai kaga su ba za a ce su koma baya ba daga gidajensu dakunansu za su yi haramar wato haji ko umara sai dai wanda suke cikin harami an so su fita wajen harami su dauko daga wajen harami sannan akwai kuma waɗanda suke gurarensu yana tsakanin harami da waɗannan miƙatin da aka sanya kaga su za su dauko ne daga cikin gidajensu tunda su ba za su koma baya ba sai dai su yi gaba waɗannan za su ɗauki harama ne daga cikin gidajensu tunda gidajen nasu suna cikin inda miƙatin yake amma ba su ƙaraso harami ba su waɗannan na farko gidajensu a cikin harami yake za mu ji ina ne iyakokin harami su kuma waɗancan gidajensu suna cikin miƙati inda aka sa miƙatin a nan gidajensu suke su kuma waɗancan gidajensu suna kan miƙatin inda miƙatin yake a nan gidajensu yake kagan za su yi harama dama unguwarsu ke ko garinsu ne sai su ɗauko daga nan sai kuma waɗanda gidajensu suke wajen miƙati kamar mu da sauran mutanen duniya dole ne in za mu tafi aikin haji ko umara ba za mu ƙetare waɗannan guraren ba har sai mun yi harama da aikin haji ko harama da umara ba za mu ƙetare waɗannan iyakokin ba waɗannan guraren kuma guda biyar ne an yi la'akari da yadda ko ina za ka shigo duniya ba za ka je ka tsallake waɗannan guraren guda biyar ba guri na farko shine Zulhulaifa wanda ake kira Abyarul Aliyyah wannan shi Zulhulaifa tsakaninsa da harami shi ya fi kowanne tsawo tsakaninsa da harami kilomita 420 shine wanda ake ɗaukowa daga Madina mafi yawa alhazamu wanda suka tafi da wuri jirgi yakan wuce ya sauke su a Madina su fara yin ziyara kagan sarki in jirgi ya wuce da kai aka sauke ka a Madina kai kwanakinka na ziyara kagan ka zo za ka ɗauko umara in tamattu'i za ka yi ko za ka ɗauko haji in ifradi za ka yi ko ƙirani to kaga za ka ɗauko ne daga miƙatin mutanen Madina shine wannan Zulhulaifa ko Abyarul Ali daga nan za ka je akwai masallaci a gurin a nan za ka je ka yi wanka ga masu sai da sabulu ga masu sai da harami ga masu sai da abin yankan farce da kuma komai da komai a gurin za ka siya a nan za ka mota za ta tsaya da ku in jirgin ƙasa ne yana tsayawa in mota ce tana tsayawa a nan za ku shiga ga banɗakai nan tili ka shiga ka yi wanka ka cire kayanka ka sa ihraminka ka yi abin da za ka gyaggyara jikinka ka yi alwala ka shiga ka yi bayan ka yi wanka ka yi alwala ka shiga ka yi sallah raka'a biyu a nan miƙati in an zo an shiga mota ta ɗan hau tudun nan ta kama hanya sai mutum ya yi harama labbaika umratan in umara ya ɗauko ko labbaika hajjan ma umra ko kuma labbaika hajjan mutamatti'an biha ma umrati da makamantansu in ifradi zai ko kirani zai ko kuma tamattu'i umara kadai zai to daga nan mutum zai dauko harama to waɗanda suke samun matsala irin mu waɗanda suke mutanen wannan yanki shine akwai guri na biyu shine qarnul manazil shi ma iyaka ce ta miƙati yanzu ana kiransa as-sailul kabir shi kuma tsakaninsa da harami kilomita 75 shi ba yi da nisa tsakaninsa da harami to su ma mutanen da suka fito ta wannan yankin idan sun zo daidai gurin anan za su tarar da masallaci da gurin daukan harama da bandakai da komai anan za su yi wanka su sa ihrami su niyya su shigo wato Makka sana akwai Juhufa ita Juhufa kilomita 186 ne tsakaninta da Ka'aba to amma ita Juhufa ruwa ya shanya garin wannan ruwan da yake ta karuwa yake ta karuwa ya shanya gurin kuma ita Juhufa din ne ita ce tamu ta ƴan Afrika sai zama akwai wani gari kusa da gurin ana kiran Sarabil shi Rabil din nan shine yanzu a bakacin Juhufa to mu da muke samun matsala mu mutanen Afrika wanda ainihin gurin mu shine Juhufa kilomita 186 a isa zuwa wato haraji to sai zama babu airport a Juhufa sannan ana sauke mu ne kai tsaye a Jidda idan an sauke mu a Jidda kuma an ketare miƙati da mu to an sauke mu a Jidda zaka ga ɗayan biyu yake faruwa ko alhazan mu sun kasu kashi uku wanda suke tashi daga nan musamman zan bada misali da Najeriya kashi uku suke kasuwa kashin farko akwai waɗanda za a kai su Madina dare waɗannan ba su da wata matsala ta miƙati saboda an sauke ka a Madina kaga in ka gama ziyara sai ka ɗauko harama daga miƙatin mutanen Madina kaga baka samu kowace matsala ba sannan kashi na biyu waɗanda ake tahowa da su a sauke su a Jidda idan an sauke su a Jidda nan ba wai Makka za su shiga ba sai a kawo motoci kuma su ɗauke su su kai su Madina ko su hau jirgi su tafi Madina ko su hau jirgin ƙasa su tafi Madina duk waɗannan uku kowanne na taɓa yin ɗaya daga ciki na jirgin ƙasa ne kawai ban hau ba amma an sauke mu a Jidda mun hau jirgi muka sake siyan jirgi tiket ɗin jirgi ya kai mu Madina kuma an sauke mu a Jidda mun hau mota mun tafi Madina to inda matsalar take su ne kashi na uku waɗanda lokaci ya ƙure ba za su samu damar zuwa Madina su ziyara ba saboda lokacin hajji ya ƙure in an sauke ka a Jidda direct sai dai ka shiga cikin Makka to a nan ne ake samun wato rikicewa alhazai dalili an ƙetare miƙati da kai irin waɗannan alhazan su ne muke musu fatawa ko malamai suke musu fatawa cewa duk wanda ya san ya makara jirginsu shine na ƙarshe-ƙarshe ba zai sauka a Madina ba kuma ya sauka a Jidda ba za a kawo mota ko jirgi a kai su Madina ba Makka za a shige da su to tun daga nan gida sai ka yi wanka ka sa ihraminka kai wanka ka sa ihraminka ka shiga jirgi da ihraminka su masu tukin jirgin za su gaya muku in an kusa zuwa daidai kan miƙati da minti biyar za su ce muku kowa ya duba agogonsa minti biyar na cika to jirgi ya zo kan miƙati tunda ai ba tsayawa zai ba fit zai wuce to da haka kawai ƙaddarawa ce ko dai ka ɗaji kafin ko ɗan bayan amma dai ba za ka iya jot a kan miƙati ba jirgi yana wannan zuga uban gudu ba za ka iya jot a kan miƙati ba amma dai an ɗan baka wata dama ka ɗan yi wani abu dai da aƙalla la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum to sai a gaya maka cewa nan da minti biyar kawai ka ce labbaika umratan ko labbaika hajjan kawai kai niyya to da haka mutum yana nan sai ya yi niyya shikenan in an sauke shi a Jidda dama ya riga ya ɗauko niyyarsa a sama a jirgin sama ya ɗauko niyyarsa kuma ihraminka ka riga ka kawo shi tun daga gida Najeriya ko a wani airport ka tashi wankanka kuma dama kaya a gida abinda kawai baka samu wannan raka'a jin ko ba wajibi bace mustahabi ce ita kadai ce baka yi ba kaga an sauke ka a Jidda kawai shikenan sai ka shiga Makka kana talbiya wato baka da wata matsala to waɗanda kuma suke samun matsala ba su riga sun yi wannan din ba wato ba su yi harama ba ba su yi niyya a daidai kan miƙati ba gashi sun sauka a Jidda da rigunansu da hulunansu da ɗinkakkun kayansu kuma gashi ba za a tafi Madina ba kuma ba za a kai su Rabik ba daga Jidda ba abinda zai kai su Rabik kawai Makka za a ce za a shiga da su to waɗannan sun ƙetare miƙati ba su yi niyya ba shi kuma yin niyya a miƙati wajibi ne wanda idan ba kai niyya a miƙati ba to sai ka yi ɗayan uku ko dai ka koma miƙati kaje ka dauko niyyar tunda ka tsallake ba kai niyya ba koma kaga ka gyara kuskuren da kai ko kuma ka tafi wani miƙatin ko da ba miƙatin ka bane ka tafi wani miƙatin ka dauko niyya daga wannan miƙatin akalla dai ka je miƙati ko kuma na uku ka zarce a haka amma akwai yanka a kanka katar rago yauwa dam ya hau kanka saboda ka ketare miƙati ba kai niyya ba sai kai niyya daga nan jiddan ka tafi kai aikin hajjinka amma ka san akwai rago a kanka da za ka yanka na ketare miƙati da kai ba tare da ka kulla niyya ba kuma a miƙati ake yinta wannan shine juhufa wanda shine namu wanda ana kiran kusa da gurin yanzu rabin kilomita 186 akwai yalamlam shi kuma idiya ake kiransa yanzu yana nan kilomita 120 ne tsakaninsa da harami sai za su irkin wanda shi kuma ya kai kilomita 100 ana kiransa direba yanzu waɗannan su ne gurare guda biyar da waɗanda suka yi kusa da su in mutum zai ƙetare mutuƙa umara zai yi ko haji to ba a yadda ya ƙetare waɗannan guraren ba sai ya yi harama sai kuma ya sa ihrami saboda gurin da za ka shi guri ne na musamman sai an kulli niyya sai kuma an canza kaya saboda a gaya maka inda za ka ɗin ba guri ne na musamman ba guri ne kai na musamman wannan shi ne wato dangogi na wato shi miƙati sai kuma hududul haram idan mutum ya zo a mota aka ɗauko shi za a shiga harami zai ga an sa wata alama an ce non-muslim ya yi nan duk wanda ba musulmi ba a duniya ba a bashi latifi ya shiga cikin haramin Makka da haramin Madina ba iya musulmi ne kadai yake shiga gurin amma Jidda zaka samu kiristoci da yahudawa da maguzama kowa zai iya zuwa ko ina sauran garuruwan Saudiya amma Makka da Madina ba a barin kowa ya shiga sai ne la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iyakokin da duk duniya ba a yadda kowa ya shiga ba sai musulmi shine wato hududul haram wanda muka ce sayyidina abunan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam shine mala'ika yazo ya nuna masa alamomi shi kuma ya sanya alamomi ya zama nan ne ake kira masjidil haram tunda masjidil haram ba iya fadin masallacin bane wannan haram din duka yana cikin wannan gurin to ta bangaren gar wato ta bangaren yamma akwai abun da ake kira ash-shumaisi wani guri ne shine hudaybiya shi tsakaninsa da harami kilomita 22 ne to ta nan gurin shi ne ya fi tsawo a cikin hududul haram sannan ta bangaren shar kuma ta bangaren wato gabas akwai wanda ake kira wadi urana shi kuma ana kiransa yanzu gargiya kilomita 15 ne tsakaninsa da shiga cikin harami ta bangaren arewa kuma akwai tan'im wanda shi kilomita 7 ne akwai kuma ta bangaren kudu shi kuma kilomita 12 ne ta bangaren jirana wanda ake kira shari'il mujahidin shi kuma kilomita 16 ne to duk waɗannan akwai alamomi da aka sa cewa nan gurin ba mai haƙƙin shiga sai musulmi akwai lokacin da wata tattaunawa ta haɗa wani babban mai wa'azi da kuma wani babban shi kuma mai bin wani addini sai ya ce yana da tambayoyi da yake son zai yi guda uku wanda suke daure masa kai a musulunci tambaya ta farko me yasa aka yarda musulmi ya auri mace kirista ko ba yahudiya an amince masa a musulunci amma ba a yarda kai kuma in kirista ko ba yahudiya ya zo ka bashi yakka ba ya kamata yadda muke auren yassu su ma mu ba su dama su auri yayanmu to me yasa ba a yi wannan ba a duba wannan maslahar ba tambayar ta kenan ta farko sannan tambaya ta biyu me yasa aka bawa namiji dama ya auri mata hudu amma ita mace ba a ba ta dama ta auri namiji hudu ba yana neman amsa sannan na uku me yasa aka ware wani gari wasu garuruwa guda biyu aka ce wanda ba musulmi ba zai shiga ba tare da cewa su kuma ko ina ana barin musulmi ya shiga a duniya amma mu mu keɓance wasu garuruwa guda biyu Makka da Madina mu ce duk wanda baya sallah ba zai shiga ba yana son amsa waɗannan abubuwan guda uku su kaɗai suka rage masa ya musulunta na'am to me wa'azi yace masa na farko musulunci ya bawa mutum dama ya aure ya ƙara aure amma da yin auren da ƙara auren da ya sa sharadi ba za ka yi aure ba ɗayan ma na farkon sai kana da abin da za ka iya ɗaukan nauyin matar da cinta da shanta da suturarta da maganinta da mu'amalarta na aure da sauran haƙƙoƙi da aka ɗora maka sai za ka iya in ba za ka iya ba na farkon ma ba a baka dama kai ba isa malamai suka ce akwai wanda haramun ya yi aure ya kamata ka san waye ko kai ne akwai wanda kuma wajibi ya yi aure ko da ƙarfin tsiyasi an kama shi an aurar da shi akwai wanda kuma mustahabbi ne ya yi aure me ma'anar mustahabbi an so ya yi akwai wanda makaruhi ne ya aure me ma'anar makaruhi ba a so ya yi ba akwai wanda kuma wato halal ne ja'izi ne ya aure ko ya yi ko kai ya yi duk akwai abubuwan da malamai suka duba suka faɗi waɗannan abubuwan guda biyar ita to kaga ake yin auren ma tun farko ma akwai ka'idoji da aka sa mutum da sharuɗa in zai yi sai ya cika su to haka nan in zai ƙara aure Allah ya sa masa sharaɗin sai in zai iya adalci in shirtu Allah ta'adilu fa wahidatan in ba za ka iya adalci ba ka tsaya a guda ɗaya to shi namiji an sa masa sharaɗin in zai auri mace fiye da ɗaya sai in zai iya adalci wannan adalcin mace in ta auri maza huɗu za ta iya musu adalci na farko ma an kai ciki na waye in an ce a ji a DNA sai aka ga na farko ne ta kuma yin na biyu na farko ne ta kuma yin na biyu na farko ne to ina ragowar suka tashi sun tashi a iska sadaka mace mai maza huɗu ya ma za ta yi da huɗu wannan ya yi wuce fane 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 zai yi ba zai yi ba saboda haka mace ba za ta iya ɗaukan nauyin iya auren maza hudu kuma ta yi musu adalci ba irin sharaɗin da aka sa namiji ya ba su gidaje ya ba su abinci ya ba su sutura ya ba su mu'amala aure ya raba musu kwana ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza to mace a musulunci ba za ta iya wannan ba da sannan hikima da ta sa aka ce namiji ya auri mata hudu saboda an hana zina ne musulunci ya ce namiji ya auri mata hudu saboda ya hana zina in ka halarta zina ba ka da buƙatar ma yin auren kwata-kwata in ka halarta zina ba ka da kuma buƙatar ƙari tunda ga zina available a gari kamar public toilet ko ATM machine kaga ba ka da buƙatar yin auren kenan saboda haka musulunci ya duba tsabtace al'umma da tsarkake su da kuma yin adalci da kamanta adalci bai yadda ka ƙara ba sai in za ka yi adalci wannan adalcin kun ba wanda zai iya yin sa sai namijin da ya cika sharaɗin mace ko ba ta iya cika wannan sharaɗin ba ya masa bayanin da ya gamsu akan a ƙarin hudu da kuma da yanda ya sa aka ce namiji sai ya ce na biyu abinda ya sa musulunci ya halattawa musulmi ya auri ba yahudiya ko ba nasariya saboda ta yi imani da Allah kuma ta yi imani da attaura ta annabi Musa da injila ta annabi Isa da zabura ta annabi Dauda da kuma attaura ta annabi Musa saboda ta yi imani da wannan abinda ba ta yi imani da shi ba kawai ba ta yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ta yi imani da Qur'ani ba sai aka ce musulmi ya aure ta saboda akwai dan wani guri da suka dan yi tarayya sannan musulmi an tilasta masa ya girmama dukkan annabawa dan haka ba zai tsokani in ya zagi annabi Isa ko ya zagi annabi Dawud ko annabi Musa to kai tsaye ya fita daga musulunci kamar ya zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kenan musulmi in ya auro mace kirista ko ba yahudiya ba zai taba addinin ta ba don in ya taba addinin ta ya taba nasa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na mun yarda da annabawa duka da littafai duka da manzanni duka ba za ka zama musulmi ba sai ka yi imani da duk littafan Allah da duk manzannin Allah sai ka yarda da su to shi kuwa shi kirista namiji da bai hude namiji ai shi bai imani da annabi Muhammadu ba bai imani da Qur'ani ba to in yana so mu bashi ɗan mu yadda mu muka imani da at-taura da annabi Musa da injila da annabi Isa da zabura da annabi Dawud to shi ma yake imani da annabi Muhammad da Qur'ani kaga an yi balance sai mu bashi ɗan mu duk kiristan da yake so ya aure ɗan mu to ya imani da Qur'ani ya imani da annabi Muhammad za mu bashi ɗan mu na'am in kuma ya imani da annabi Muhammad da Qur'ani to ya shigo musulunci amma idan ka dauki ɗansa ka baka shi ka bashi shi baya girmama Qur'ani da annabi Muhammad kaga zai iya ma zagin sa ko zai iya ma wulakanta Qur'ani wannan zai iya kawo rikici a cikin gidansa matarsa za ta ga an ya zagi annabinta ko ya zagi littafinta wannan zai iya kaurewa da rigima amma ita kiristan da musulmi ya aura da bayahudiyar da musulmi ya aura in ta ji ya taba annabi Isa ko annabi Musa ko annabi Dawuda ko at-taura ko injila ko zabura ta gaya mana mu musulmi za mu yi maganin sa kafin kowa ya zo to kun ga dalilin da yake nan ba za mu bashi yanku ba in yana so ga sharadi ita ita kuma Makka da Madina ai saukin shiga gare ta visa kawai za ka yi visa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah kowace kasa in za ka shiga sai ka je ofishin jakajantinta sun gaya maka sharadin shiga kasar na je neman visa shiga Amurka tambayoyin da aka dinga yi ko alheri aka yi ko tsananin tambayoyin ka wuce hadda ka taba dukan mace ka taba dukan yaro kana cikin masu kaza masu tambayoyi ne ga sunan ba ma irin na kabari bane saboda kana son ka shiga Amurka dole ka bi ka'idodinsu ka bi sharuɗansu don su baka visa to mu ma Makka da Madina tana da visa a karama kanta me san ya shiga Makka da Madina visa yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ya faɗa ka ya zama me ya samu rijistar shiga ina Makka da Madina to ba mu yi wa kowa ne shi ba kuma yadda kowace ƙasa in ta hana ka visa ba sai ma ne shi ba saboda baka cika sharaɗin da ta ga za ta baka visa ba to dan haka mai san visa shiga Makka da Madina kalmar shahada ce ka musulunta kai kalmar shahada sai mu baka visa shiga Makka da Madina to kun ga kenan alhajj ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu da lokuta sanannu da gurare sanannu wanda ba a kulla aikin hajji sai a waɗannan gurare sai Allah ta'ala ce faman farada fi hinnal hajja wanda ya niyyaci aikin hajji farada anan shine ma'ana yayi niyya ya kudire ya shirya wajen niyya din nan mutane sun kasu kashi kashi akwai kafin kai niyya da aikin hajji sai ka cika sharadi na farko ka zama musulmi in kai ba musulmi bane ma ba za a baka kai hajjin ba ma saboda baka cika sharadin farko ba na biyu baligi yaro zai iya zuwa ya hajji amma fa in ya girma sai ya sake wata mata ta daga wani wata ya rasulullah wannan yana da hajji yace yana da hajji amma kina da ladan kaga in ya girma sai ya sake haka nan bawa yanci kenan hurriya idan bawa akwai bawa sai je aikin hajji yana tsakan bauta shi ma ya samu yanci sai ya je ya sake kaga sharadin farko al-aqlu wal-bulugh wal-islam ka zama musulmi ka zama mai hankali ma wuka ci ko dama ba a ce ma ya tafi hajji ba tunda hajji mai hankalin ma ya yake karewa da shi balle mahaukaci kaga kenan waɗannan sharadin guda hudu so sai istida'a da kudura istida'a din nan ita ake kira kudura kuduran nan kuma kala kala ce akwai wanda yake tunda kudi ne da jiki ibada ce badaniya maliya da kudi ake kuma da jiki saboda haka wani yana da kudura badaniya maliya lafiyar salau kuma yana da kudi me ya kamata yayi sai je hajji da kansa saboda jikinsa lafiya kuma ga kudi to kudin nan da zaka je kai aikin hajji da shi ba wai an ce ka je ka ranto kudi ka zo kai aikin hajji ba bil hasan ma malamai sun ce in ana bin ka bashi kana da miliyan biyu aka ce kudin hajji miliyan biyu ne kuma ga wani can yana bin ka miliyan biyu to yanzu ka biya bashin nan ko ka je kai hajji wanne ya fi. Sai malamai suka ce idan bashin yana da tsawon lokaci kamar nan da shekara biyar za ka biya lokacin biyan bashin ne ba, to ka iya zuwa ka je ka yi hajjinka, wataƙila ma Allah ya ƙara maka kuɗin da za ka iya biyan bashin. Sannan kuma suka ce idan bashin lokacinsa ya yi kuma miliyan biyu kenan, to ka ɗauka ka ba mai bashin can don baka samu istida'a ba, ba ka da hali kenan tunda ana bin ka bashi. Ko kuma kuɗinka kenan miliyan biyu, amma in ka ɗauke miliyan biyun ka tafi gidanka ba abinci, yaranka ba zuwa makaranta, baka biya kuɗin wuta ba, baka biya kuɗin ruwa ba, baka cewa kayanka abin nan sutura da abinci da sauran buƙatunsu ba, to kaga anan ba za ka takura iyalanka ba ci ba sha ba kuɗin makaranta ba kuɗin ruwa ba kuɗin wuta, duk baka dibiya musu baka ɗauke kuɗin ka je ka tafi aikin hajji. Nan ma baka samu iko ba har yanzu, sai ka sarrafa miliyan biyun nan ka kashe ma iyalanka. Sannan na uku, za ka haji kuma ga aure, miliyan biyun ka kenan, ko miliyan biyu za ta yi maka aure, miliyan biyu za ta kai ka haji. To wanne za ka fara, kai aure ka bari sai wata shekarar ka je haji, ko kuma ka bar zuwa yin auren ka tafi haji? Domin da haji da aure ko ne an sa masa istida'a, man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj walillahi ala na hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. To istida'a bi ta hadu ga ta aure ga ta haji, wanne zaka fare? Wasu malaman suka ce ka je kai auren, in har ka damu da auren su sai kai auren, in ya so daga baya har yanzu dai baka samu ikon zuwa haji ba kenan, na aure ka samu ba na zuwa haji ba, zaka sai kai auren ka, in ka samu wani sai ka je kai haji. Ko kuma misali wasu suka ce ka je kai haji sai ka roƙo Allah ya baka halin yin auren. Ko kuma mutum ne ya zo ya ce maka naga kana gidan haya, matsala ta biyar, na ganka a gidan haya, ga kuɗi miliyan biyu zan baka in sai maka gida ko in biya maka haji? Na'am? To kace ne haji a basiyan gida a baka a gidan haya a sai masa gida? Kaga ikhtilafal ulama'u, wasu suka ce su gaskiya in aka zo musu da kuɗi miliyan biyu aka ce ko a sai maka gida ko a baka kai haji, shi gaskiya a biya masa hajjin ya tafi ya ci gaba da hayar. Shi kuma wanda ya ce a'a, gaskiya a sai min gida, ni da nake faman haya kuma a biya min haji, a bani kuɗi na in sai ɗan samu ɗan ƙaramin gida in siya in fake ni da iyalaina, in Allah ya kawo gaba na ya haji. Wani kuma ya ce kai a biya min na tafi hajjin sai in gaya wa Allah ya bani gida. Duk wanda ya ce a'a, a bani kuɗin in sai gidan sai in gaya wa Allah ya kai na haji. Na'am? To wannan shine mai kudura maliya badaniya, jikinsa lafiya kuma yana da halin da ba takura zai ba. Shin mutum zai iya yin adashin gata don zuwa haji? An ce za ka iya adashin gata don zuwa haji idan adashin ba na takura ba ne. Misali mutumin da yake aikin gwamnati yake ɗaukar 80,000 ko 100,000. Abinda iyalanka suke buƙata da cinka da kashewanka a wata, kana kashe 70,000. Kakan samu raran 30,000. To da aka sai ka aje 10,000 saboda lafiyan iyalanka ko abinda zai taso, 20 kuma kake ajewa a banki don wato ka samu daman zuwa haji. Suka ce to wannan ba laifi ba ne domin baka takura ba, abinda kake ajewa din kana ajewa ne daga abinda ya yi rara daga buƙatarka, da aka wannan adashin da kake yi babu takura. Amma idan adashin da za ka takure gidanka ne an daina ci mai kyau, an daina shan mai kyau, ka daina biya wa yara kuɗin makaranta, ka daina biyan kuɗin wuta da ruwa wai saboda kana son lalle sai ka yi tari ka je haji, aka ce wannan bai halatta ba ka takura iyalanka tunda Allah ya ce maka sai ka samu iko. Tunda baka samu iko ba bai kamata ka tauye tuwon gidanka, ka tauye wa yara kuɗin makaranta don ka je haji ba. Matsala ta bakwai, shin mutum zai iya rance ya je ya haji in ya so in ya dawo kuma a shiga rigimar biya? Aka ce to rance kala biyu ne, akwai rancen da kai ma akwai kuɗinka, misali kana bin wani miliyan goma ko miliyan biyar sai ce zan baka amma sai nan da bayan haji aka rubuta takarda to ka iya rantar miliyan biyu kaje kai haji domin kana da kudin da zaka karba a ciki amma baka aje ba baka ba wani ajiya ba baka da wata kadara sananniya baka da wani abu da in an takura ka za a siyar haka kawai dan rijima kaje ka ci bashi ka tafi kai aikin haji aka ce ba yadda ba da ko wanda yake da kudura badaniya maliya sai je ya haji da kansa to amma sai zan matsala ta biyu kuma shi kuma wanda yana da kudura ne maliya ba badaniya ba yana da kudin amma ya tsufa ba zai iya shiga wannan tafiye-tafiye da wahalhalin aikin haji ba ya tsufa ko kuma yana da wani ciwo da ba zai iya zuwa gurin ba zai iya tura wani ya je masa haji sai tura wani ya je masa haji kamar yadda wata mata ta tsuce ya rasulullah mahaifina haji ta wajaba a kansa amma kuma ba zai iya zama akan raƙumi ko doki ya dogon tafiya ba ya kake gani zai sai annabi alaihi salatu wassalam yace yanzu da ana bin mahaifinki bashi in kika zaki iya biya masa tace eh yace to bashin Allah ya kamata a biya kujji an abiki ki je ki yi wa babanki aikin haji sannan kuma a miƙaci annabi alaihi salatu wassalam ya ji yana cewa labbaika an shubrama sai annabi alaihi salatu wassalam yace waye shubrama sai ce dan uwana ne sai ce kai kai hajin yace ni ban yi ba yace to kai yi wa kanka in yaso daga baya sai ka dawo kai wa dan uwanka kenan zaka iya dora wakili idan kai kana da kuɗi amma kuma ba ka da lafiyar da zaka iya zuwa ga kuɗi amma ba lafiya to sai ka tura wani ya je maka amma wanda zai maka da sharadin sai in shi yayi tukunna nasa sai in shi yayi nasa sai je maka sannan kuma zaka iya mace mace tana iya wa namiji aikin haji namiji yana iya wa mace aikin haji sannan kuma wani yana da kudura badaniya amma ba shi da malu lafiyayye ne amma ba shi da kuɗi kaga wannan ba ai ba zai aka ce in yana da sana'a malika sun kawo cewa in yana da sana'a da zai iya misali shine sana'a ne kuma zai iya tafiya yana yi yana sana'a yana yi yana sana'a ne wasu zaka ga sana'ar su ma yanzu irin wanzamai ai suna samun kuɗi sosai a aikin haji yana da sana'arsa to zai iya tafiya kawai da ƙarfinsa da lafiyar sa ya kama hanyar maka kawai din da yaje ya tsaya ya sana'arsa ya dan samu abin da ya samu ya wuce ya sai ya ce haye isa maka to suka ce wanda yake da wato kudura badaniya amma kuma yana da sana'ar da ake buƙatar ta a hanya ya iya fawa ya iya aski ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza to zai iya tafiya yana yi in haye kai maka amma in baka da wata sana'a ko sana'ar ka ba a buƙatar ta inda baka to kaga bai kamata kawai ka kama hanya ka ce ka tafi wato maka ba alhalin baka da guzuri baka kuma shirya ba sannan akwai kuma wanda shi kuma ma duka biyun babu ba badaniya din babu maliya din suka ce to wannan haji ta sauka a kansa in har ya rasu zuwa wannan lokacin bai samu ikon ɗayan biyun ba to shi wannan babu shi da laifi ba kuma shi da wani abu da zai za a tambaye shi akai ranar alkiyama ya dai kudure wajibcin aikin haji amma Allah bai hore masa dama ba da zai je aikin haji har ya rasu to wannan ba zai amsa wata tambaya akan yayi sakaci akan aikin haji ba sannan ana iya zuwa a yi wa mutum aikin haji kawai dan uwanka ne ko mahaifinka ya rasu ko yayi wasiya cewa haji ta zama wajibi a kaina amma na shagala da neman kuɗi ko da kasuwanci ko da wani aikin da zai sa ban samu dama na yi haji ba don haka ina so da Allah in na rasu kafin a raba gado na a yi fitar a cikin wasiya ta a je wani yi min aikin haji suka ce wannan wasiyar tunda bashi ne na Allah to za a zartar da wannan wasiyar har ma a wata mazhaba suna cewa shi za a gabatar akan bashin mutane kai ne ka rasu ana bin ka bashin zakka ta shekara baka fitar ba ta shekara biyu kuma kai wasiya cewa nayi sakaci ban fitar da zakka shekara biyu ba sannan nayi sakaci Allah ya hore mun ban je nayi haji ba sannan ga mutane suna bin ka kuɗi da aka zo aka kirga kuɗin naka sai aka ga kuɗin naka sai dai ayi abu daya ko a biya mutane bashi ko a fitar da zakka ko ayi ma haji kuma duk basu suka ne guda uku to wanne za a gabatar haƙƙin mutane ko haƙƙin Allah. Kudin ba zai isa a biya mutane ba, kuma ba zai isa a fitar da haƙƙin Allah ba, sai dai a yi ɗaya. To wanne za a yi? A nan sai wasu malamai suka ce a fitar da haƙƙin mutane, domin shi Allah mai jin ƙai ne. A biya mutane, a nema maka gafara, Allah ya nema. Wasu suka ce a'a, a biya na Allah. Idan kuka shirya da Allah, duk mai binka bashi sai Allah ya ma. Wasu suka ce ai tahaf, ma'ana a rarraba. Sai a ɗauki wani kaso a ba mutanen, a ɗauki wani kaso a yi zakka, a ɗauki wani kaso a je aikin hajji. Suka ce shi kuma wanda za a ɗauka ya je aikin hajji zai iya zama ɗan uwanka, kuma zai iya zama bare, wato a bashi kwangilar ya je aikin hajji. Kisa suka ce kwangilar aikin hajji akwai mai riba, akwai kuma mara riba. Yace maka zan ba ka miliyan 5 ka je kai min aikin hajji a wannan shekarar. Tuna nan da yawa a maka yan hajjin wasiya. Ya zo a same ka a ce ga wasu kuɗi, wani ya yi wasiya a yi masa hajji. Wani sai soke ta sai ce to da ma ta amma ba ta fara Allah bace. Dinna an samu wata mai guziri, bari da kafin mai guzirin. Akwai yan hajjin wasiya suna nan da yawa. Zauna kawai suke suna jira kawai wani ya wasiya ya masa hajji su je su. Su ba sa yi, amma an maka wasiya akwai dan wani dan gari a ciki za su je su. To hajjin wani kuma zai iya cewa ga miliyan 5 ka je kai min hajji. In ka samu riba a ciki ka rike. In kuma an samu ƙari ma sai ka ƙara. Wani kuma zai iya cewa je ka kai min hajji. Duk abin da ka kashe ka zo in biya ka, in baka kuma riba. To kaga a nan duk kayi niyya, an ka zo niyyar ba da niyyar kanka za ka yi ba. Labbaika an Alhaji Shehu ko Alhaji Muji, saboda aikin Alhaji Muji ka zo. Amma sallar da za ka yi ta farilla duk naka ne. Sallolin harami da salati da istighfari da nafil duk naka ne. Amma in ka zo kana dawazi nasa ne. In kana sa'ayi nasa ne. In ka je filin Arfa tasa ce. Amma addu'a ka taka ce. Amma zuwa filin Arfa shi ake a littafin da ake sakawa. Sau da shi ya tura ka je kai masa. Yawwa kai dan kwangila ne. Wasu daga an ɗauke ka aiki ko dago aka ɗauke ka. Da sai ka yi da sunanta. Wasu daga waɗannan shi ne kashe-kashen. To shin wanda ya haji da dukiyar haram shi kuma ya hajinsa. Ya ɗau kuɗin haramun ya je ya haji. Wasu malamai kamar Imamu Ahmad bin Hanbal ya ce hajin ba ta yi ba. Amma mazhabinmu ta Imamu Malik ya ce sahat wa asima. Haji ta yi daidai, amma an je layira sai biya mai bashi kuma bashin. Na'am? Yawwa. Ka fi biya mutum miliyan 2 ka je kai haji. In ka da sai ce ina miliyan 2 na ka ce gata. Ba shi kenan ba? In ko baka bashi a nan ba sai ka bashi a lahira. Saboda haka suka ce hajin ba ta da alaka hajin kanka kaiwa, sai a rubuta maka haji. Sana a rubuta maka ana bin ka bashi. Kamar yadda ya zo a hadisin Muflis. Man ya'ti yawmal qiyama bi salatin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu min qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahu fa turihat alayhi thumma turihat fi an-nar. So ana rubuta maka mummuna ne, ana rubuta maka kyakkyawa. Kayi haji kyakkyawan aiki ne a rubuta maka. Kaci kuɗin mutane mummuna ne a rubuta maka. In ka samu kuɗi ka biya shi a nan duniya, shi kenan ka san shi, ka san yana binka kuɗi, ka je ka biya shi kuɗinsa. Ko kuma ka neme shi ka rasa sai kai sadaka da sunansa da waɗannan kuɗin sai samu ladar. In ko baka biya shi ba, baka yi sadaka da sunansa ba a bisa wannan kuɗin, to in aka je lahira ga hajinka ga kuma alhakinka. Sai kuma a ɗauki aikinka mai kyau a biya waɗanda suke binka haƙƙi waɗanda ka zalunta. Kun ga wannan shi ne magana wacce ta fi hankali ta Imamu Malik kan cewa sahat wa atima. Hajji ta yi, amma laifinsa kuma yana nan na cin kuɗin mutane da ya yi. Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Tambayoyi. Malam cin hanci da rashawa ya yi katutu a ƙasarmu. Ga shi hadisi ingantacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tine wa wanda ya bayar da wanda ya karba yaya zamu yi dan ne fa yaya zamu harkacin hanci da rashawa kan ta zama abin da ta zama sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wataran haƙin ka ne ma kana kallo gashi amma wallahi din baka bada wani abu ba ba zai fito ba sai za a yi bayan wa laifi ne a musulunci karɓa ma laifi ne a musulunci amma akwai lokacin da mai bayarwan ne yake laifi akwai lokacin da mai karɓan ne yake laifi akwai lokacin da kuma duk su biyun ne suke laifi amma ba za a samu duk inda ba su da laifi ba haƙƙinka ne ka cancanci a baka haƙƙinka sai aka zo aka ce gashi haƙƙinka ne wannan admission ɗin sunanka ne ya fito kai ka ci kuma kai za a ba amma in baka ba da wani abu ba za a canza sunanka a ba wani kaga anan haƙƙinka za ka kwato in ka ba da wani abu don a sakan maka haƙƙinka anan kai da ka bayar ba kai laifi ba wanda ya karɓa shi ne ya laifi amma haƙƙin ba naka ba ne gashi sunan Umar ne a jiki sai aka zo aka ce maka to kai kaga kai baka samu ba amma ga wani ya samu shi wannan din da ya samu ba ma za mu neme shi ba ka ba da wani abu sai a baka admission ɗinsa ko a baka abin ɗin aikinsa na ke kiran takardar aiki appointment kai sai a baka ɗan ba da wani abu kaga anan ka ba da wani abu ne domin a baka haƙƙin wani kaga anan kai mai bayarwar inanne ne shi ma mai karɓar inanne ne amma inda kake haƙƙinka ne a baka sai aka hana ka aka ce sai ka ba da wani abu to in ka bayar anan ka bayar ne domin ka fito da haƙƙinka kun ga anan gurin kai ba za a kama ka ba za a kama wancan ne to mafi yawa matsalolinmu na cin hanci da rashawa kashi uku ne akwai inda mai karɓar inanne ne mai bayarwa inanne ne akwai inda kuma mai karɓar ne inanne akwai kuma inda mai bayarwan ne inanne amma babu kuma matsalar da duk babu inanne a cikin ko ɗaya nan ne babu idan haƙƙinka ne ya maƙale ko kai ne mai gaskiya sai aka ce ba za a baka gaskiyarka ba sai ka ba da wani abu sai ka ba da wani abu don a baka gaskiyarka ko aka ci da za a ci mutuncinka a yi maka sharri akan abin da baka yi ba kuma aka nemi ka ba da wani abu in baka ba da wani abu ba za a ci maka mutunci ko a ci maka dukiya ko a taɓa lafiyarka sai ka ba da wannan abu don ka tsare mutuncinka ko ka tsare dukiyarka ko ka tsare rayuwarka to wannan abin da ka bayar kai ba ka da laifi ne bayarwa amma idan ka bayar da wani abu don a ɗauko haƙƙin wani ko a canza wani abu na gaskiya ko kuma a murɗe wani abu ko a canza wani abu ko a juya wani abu wannan shine malamai suka ittifaki cewa kai da ka bayar ka san dama rashin gaskiya za a yi shi da ya karɓa ya san rashin gaskiya za a yi to irin wannan shine ake faɗawa da mai bayarwa da mai karɓa duk su zama tsinannu ko mafi yawa nau'in cin hanci da rashawar Najeriya wannan na saman ne inda mai karɓa da mai bayarwa suke zama tsinannu ya fi yawa wato mai bayarwa ya san rashin gaskiya za a yi mai karɓa ma ya san rashin gaskiya za a yi za a yi kwangila an ba da titi titin nan an fitar da miliyan dubu za a yi shi a miliyan dubu a ƙa'ida kamata ya kaurin sai kai inci bakwai ko takwas amma in tar an karɓi cin hanci da yawa zai koma inci ɗaya ko inci biyu yadda an yi wata shida wata bakwai an gama gurje shi kun gama cinye kuɗin ku inci bakwai ya kamata ya zama ko inci bakwai a kwaltar a ƙasa kuma ya zama inci biyar a ƙasar ya zama inci aƙalla goma sha ɗaya da ƙasar da misali kwaltar tunda an an sa ta da kauri ita ai kaurinta shi ne tsakanta sai kauri ɗin nan sai kyau sai kauri to kafin a nike ta sai a daɗe amma an tai shafal-shafal dama tsakaninta da ƙasar kaɗan ne mota ta gurza su ɗaya ta gurza su biyu an gurza su uku an gurza su huɗu shi kenan kawai sai kaga ta tashi sai kaga ƙasa sai kaga ramuka sai ta faɗa ramuka ana jin ciwo to kaga wannan wajen karɓar ne an fitar da miliyan dubu amma an ba an dawo da misali miliyan 500 kusan rabi ko miliyan 300 shi dan kwangila ya san ai miliyan 600 ba za ta masa wannan titin ba amma wanda ya bashi ya ce ya bashi miliyan 400 yanzu an huta magana 10% to da haka shi kuma sai ga in zai yi mai kyau shi ma ba zai ci riba ba saboda waɗanda suka bashi sun karɓe mafi yawan kuɗin to kaga anan dole ya zo ya muku ya shafal-shafal shafal-shafal zai muku so da haka a zo a bude an yi titi kwana uku wata ɗaya wata biyu wata hudu sai kaga yashi yana ta kasa tana tashi sai ga ya lalace za a yi kwangilar gini an san ginin nan hawa uku ko hawa hudu in mai kwari za a yi zai ci miliyan 2000 kuma an rubuta a gwamnati miliyan 2000 amma wanda ya bashi ya zo ya karɓi miliyan 500 shi kuma sai ga in zai sa roji 60 inch kuma a zuba siminti yadda ya kamata a yi mai kwari to kudin ba zai ci riba ba shi kuma shi ma yana son ya ɗebi nasa a ciki akwai kuma masu takardu fito da takardu shigo da takardu duk akwai nasu a ciki to da haka sai ya rage kudin sai ya zuba siminti kaɗan sai ya sa abin da roji ba mai kauri ba sai a yi kuma rami ba mai abin nan ba sai kun hau kawai sai ku ji ruguzin gini ya ruguje da ku ko ya tsage saboda ba a yi mai kwaliti ba an karɓi cin hanci magunguna ne mutum ya zo ya kamfanin magani an tura jami'ai sanannu ƙwararru masu ilimi su je su duba su ga cewa maganin nan ya cika sharaɗi sai suka ji aka gansu a gefe aka ba su wani abu sai suka buga tambari cewa an yadda da kamfanin nan ya magani a shigo da shi cikin gari shi kuma dama maganin ba mai inganci ba ne ko ba mai cutarwa ba ne ba mai amfani ba ne ita ƙila ma garin masara ne sai ka zo ka afa ka yi bismillah ashe masara ka afa kafto na masara ta sha to kaga cin hanci da rashawa ruguza komai yake ya ruguza ilimi ya ruguza mulki ya ruguza tattalin arziki ya ruguza ayyuka ya kashe mutane dan masu shigo da abinci da magunguna in suka bada cin hanci ba za mu sha magani mai kyau ba ba za mu ci abinci mai kyau ba ba za a yi mana titina masu kyau ba ba za a yi karatu mai kyau ba har mukamin ilimi duk zama cin hanci da rashawa kowane mukami kake so sai a baka da kuɗi baka professor a baka doctor har gida ake mun mutum da kalmar doctor da Allah in kana so kawo kaza ilimi cin jarabawa wa ek neko duk sun lalace saboda cin hanci da rashawa har gida za a biyo ka credit nawa kake so a sama ɗanka kun ga cin hanci da rashawa yasa annabi ya tsino mai karɓa da mai bawa yasa Najeriya ba su yau mutsinan nuni sai dai Allah ya mana rahama wallahi to kawai cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa a karawata Allah ya biyo mana ko kuma mu gyara to saboda haka wallahi wannan abin kowa ko ce gwamnati ta zo tana cewa za ta yi yaki da cin hanci da rashawa to ga shi nan dai Allah ya sauke malam an ce duk menene alƙayyar da take yawan saɓon Allah ba za ta zauna lafiya ba to ya irin su USA da China ba irin saɓon Allah da ba sa yi amma suna zaune lafiya ba ka sani ba ne kar makalla ai suka fitowa rashin zaman lafiya duk wata musifa daga can take fitowa duk corona nan da wata wace ce duk daga ina ta fito ta taba jin corona a cikin masu sallah daga can ta fito suka kawo mana duk ka san musifar da suke ciki malam na rataye kansu da kace kansu yakin nan da ake ta yi duk ba su suke yi ba kar makalla ba sa zaman lafiya da wutan daji da aman wuta da sahara wani ya bugo min shekaran jiya daga wata ƙasa ta turai ya ce wallahi malam ya ce sanyi ake yi sanyin da ba za ka taɓa zuwa da irin a ranka ba ruwa ne zai taho daga sama amma kafin ya zo ƙasa ya daskare sai zubo ku a suno ya ce kullum da safe sai motoci sun zo sun share muku ƙanƙara sannan za ku iya fitowa na ce Allah ya sa ba a irin ƙasashenmu ba ne ai da sai dai ƙanƙarar ta kashe mu tsuntsu yana tafiya kafin ya je wani guri malam ya daskare ya faɗo tsuntsu yana tafiya kafin ya je wani guri ya daskare sai dai gaga kawai kankanin tsuntsu ta faɗo to kana da irin wannan musifar Katarina Wilma guguwa iska girgizar ƙasa kada makalla da ba su suka gara ta yi kai to me ma ne a tura me zaman lafiya kaga abubuwa hudu ne in ka ɗauke su ka gaya min wani abu ko bayansa gidaje masu tsawo ƙyale-ƙyalen hasken fitila titina masu kyau tsiraici da kaɗe-kaɗe da rairayi ƙaramin wani abu kuma amma an ka ɗauki rayuwar zuciya malam da kwanciyar hankali da nutsuwa ba ka da shi ka haƙura ka bawa Allah malam sai musulmi irin musifin da ake mana a ƙasar nan in a irin ƙasashen su ne da za an yaƙi amma mu sai mu bawa Allah mun san akwai Allah akwai lahira ko ka cuce mu sai mu barka da Allah ya saka mana shi yasa inda musulmi suke na ake samun imani da nutsuwa da kwanciyar hankali da haka malam baka san abin da ake kira nutsuwa da kwanciyar hankali ba wai wannan kyalekyalan bane malam haifiyarmu ta kamu da rashin lafiya dab da azumi don haka bata samu damar yin azumin da aka yi ba sai Allah ya mata rasuwa to zamu rama mata wasu malamai sun ce ai ana rama mutum azumi ne in ya sha kuma sannan ya samu damar ramawa da rama da haka sai idan misali Ramadan din ya wuce ta warke kafin ta rama sai ta rasu to shine za a rama mata amma sun ce in mutum ya sha azumi kuma kafin ya samu dama ya warke daga ciwon sai ya rasu ta bai ma samu damar da zai rama ba balle a ce za a rama mata to da ya mutu a cikin ciwon suka ce wannan ba za a rama mata ba wanda kuma shine kauli rajihi duk da wasu faɗa aka san haka na ci bashin katin waya sai aka sace wayar to zan iya yi musu saraka da kuɗin suwa za ka ba sadaka da kuɗin ok su kamfanin da ka ci bashin nasu tunda ba hanyar da za ka iya kai musu kenan ko in ka san kamfanin su kamar da lamba ka sai ka je kamfanin ka ce na ji bashin ku kuma an sace wayar ku duba cikin lamba kaza za ku ga akwai bashin kaza da ake jina sai ka kai musu inda ga kamfanin su nan ga guraren su nan da yawa in an duba kuma ai za a ga bashin a cikin wayar ka amma an kai sadaka da shi can kuma su suna rubuce suna binka bashi watakila wannan zai iya zama maka matsala nan gaba sai ka fito kana takarar gwamna sai ya ce an taɓa minka bashin MTN ba karya ba to da aka ka a zaɓe ka kasan ƙananan abubuwa da kake raina wata ran sai su yi ma illa a gaba na'am tambaya malam ya halatta in yi sallah da alwalan bacci in ka yi da niyyar cewa za ka yi sallah da ita ai wani yakan yi sallah ne sannan ya kwanta bacci amma alwalar da kai ta da niyyar bacci kawai wannan ba za a yi sallah da ita ba kamar mai janaba ne ai yana yin alwala in zai kwanta amma wannan alwala ai ba ta halatta maka kai sallah ba tunda ba kai wanka ba da haka sun ce ita alwala in ka yi ta da niyyar yin sallah ko kuma kai sallar ka kwanta da ita in ba ka ware ba za ka iya yin wato komai da ita to sai masu taimako daga yar uwa na alqur'ani da 1000 tana neman addu'a akan aure da take shirin yi sai 1500 daga wajen wani dan uwa sai 200 suna neman addu'a mace ta gari sai taimako na 2000 daga Hajiya Talatu a sa asusun marayu sai taimako na 500 daga asusun marayu suna neman addu'a Allah ya yi kasuwanci na albarka taimakon kaya kala kala guda biyu a ba marayu taimakon 200 suna neman addu'a na yi ritaya amma har yanzu babu gratuity taimako na dabino kwano 3 zan yi aure bayan sallah a sa na addu'a taimako na 2000 a sa asusun marayu taimako na 400 amin addu'a ina neman aiki taimakon 1000 a yi wa ƴaƴana addu'a taimakon 10,000 a sa asusun marayu Allah ya biya mu buƙatuna na alheri masu neman saukan alqur'ani neman aiki neman zaman lafiya addu'ar neman lafiya da sauran buƙatuna alheri kowa Allah ya biya masa اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه